نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna tara ga watan Ramadan Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda yazo 13-14 ga watan 6-2016 zamu tashi farkon suratul baqara suratul baqara Wannan sura ita ce sura ta biyu a cikin surori 114 da Al-Qur'ani yake da su. Tana da ayoyi 282. Tana da kalmomi 6114. Tana da hurufa 25613. Wannan sura ta kunshi abubuwa da dama na addinin Musulunci. Wannan yasa ya tabbata hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito mai lamba ta 780 da hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito mai lamba ta 2877 da al-Imam Nasa'i cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kada ku mayar da gidajenku su zama kamar makabarta fa innal baita allazi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytanu domin gidan da ake rera ake tilawa ake karanta suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytanu shaytan baya shiga wannan gida baya sakewa baya samun makwanci a wannan gida haka ne yazo a hadisin Muslim daga hadisi mai lamba ta 804 daga hadisin Abi Umama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ikra'u az-zaharawaini ku karanta masu haske guda biyu al-baqarata wa ala imran shine suratul baqara da Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati domin da suratul baqara da Ali Imran za su zo rana alqiyama ka annahuma ghamamatani sai ka dauka girgije ne ko hadari ko hazo haka za su taso au gayayatani ko kamar hazo ko hadari din aw firqani min tsairin sawaf ko kuma ka dauka wani dandazo ne ko wata tawaga ce guda biyu ta tsuntsaye da suka yi sahu sahu a sama ikra'ul baqarata ku karanta suratul baqara fa inna akhazaha barakatun ruko da suratul baqara ta hanyar karatu da sanin ma'anarta da abinda ta kunsa barakatun akwai albarka a ciki wa tarkaha hasaratun rashin karanta suratul baqara asara ce babba wala tastati'u hal batalatu masu sihiri kuma ba za su iya karambata da suratul baqara ba. Idan mutum yana karanta ta da masu tsafi, da masu jifa, da masu sihiri, ba abinda za su iya masa, musamman farkonta da tsakiyarta aya ta 255 da kuma ƙarshenta aminar rasulu. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 804. Kafin mu shiga suratul baqara, wasu ƴan uwa sun ce bai mai magana akan amin ba. Dalilin da yasa a ƙarshen suratul fatiha bamu yi magana akan amin ba, saboda amin baya cikin tilawa Qur'ani. Shi amin ana faɗarsa ne a lokacin sallah, idan mai sallah mutum ɗaya da mai sallah a bayan liman da shi limamin da mamunsa, duka waɗannan ukun an sunnanta musu su karanta amin, saboda hadisai ingatattu guda uku. Hadisi na ɗaya wanda al-imamul Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairata, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, iza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'aminal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Yace idan liman ya ce amin, kuma ku ce amin, domin duk wanda amin dinsa ta dace da ta mala'iku, za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubinsa. Da kuma ruwaya a cikin sahihul Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya ce waladdallin, yana cewa amin, a ruwayan Wa'il bin Hujr. Sannan ya zo a wata ruwayan ta Abi Hurairata a ruwayan Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, iza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Da kuma ruwaya da tazo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, yahudawa ba su yi muku hassada akan wani abu ba kamar yadda suke yi muku hassada akan sallama, assalamu alaikum, da kuma fadar amin idan liman ya ce waladdallin. Kuma saboda wannan ne yasa ita waladdallin ba ta cikin suratul fatiha, kawai kamar an yi addu'a ne da aka ce ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici, siratal lazina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda ka yi musu ni'ima, ghairil maghdubi alaihim, ba waɗanda aka yi fushi da su ba, waladdallin ba ɓatattu ba. To sai a ce amin, Allah ka amsa wannan addu'a, ma'anansa Allahumma stajib, Allah ka amsa. Kuma hadisi ya tabbata hadisin Bukhari cewa a hadisi kudisi Allah subhanahu wata'ala ya ce, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala, na raba sallah, sai aka kira fatiha sallah, kashi biyu tsakani na da bawana. Dama aya bakwai ce, Allah yana da aya uku, bawansa yana da aya uku, sannan sun yi tarayya a aya ɗaya. Iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo ya tabbata ya cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala, madaukakin sarki, mahaliccin talikai, a cikin rububiyyarsa da uluhiyyarsa da sunayensa da sufofinsa subhanahu wa ta'ala, da kuma ni'ima da yawa dan adam mara iyaka. Iza qala al-abdu al-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna alayya abdi, sai Allah ya ce bawana ya jinjina mun, ya yi mun kirari, ya kwarzanta ni. Idan bawa ya ce maliki yawmiddin, qala Allah ta'ala majjadani abdi, sai Allah ya ce bawana ya girmama ni. idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, wannan tsakani na ne da tsakanin bawana, bawana zan bashi abinda ya roka. Iyyaka na'budu wannan ta Allah ce, wa iyyaka nasta'inu wannan taka ce, Allah kai kadai muke bautawa wannan kaga na Allah ne, dan ba abota kuwa sai Allah. Wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako, kaga kana neman taimako da agaji daga Allah subhanahu wataala, dan haka wannan naka ne. Idan bawa ce ihdinas siratal mustaqim sai Allah ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala, siratal lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. To sai a cikin sallah sai a ce amin, saboda waɗancan hadisai da muka karanto masu yawa da suke tabbatar da haka. To shine idan liman yace waladdallin, akwai mazhaba guda uku akan nan. Mazhaba ta farko wanda suka dauki hadisin idza qala al-imam waladdallin faqulu amin, kenan shi anan liman ba zai faɗi amin ba, tunda an ce idan liman yace waladdallin kuma mu ku ce amin. Wannan shine mazhabar imamu na Malik, shi yana ga ko da yake akwai riwaya biyu daga gare shi, amma yana ganin idan liman ya ce waladdallin shi ba zai ce amin ba, sai dai mamu su ce amin. Akan wannan mai muktasar yayi gini kan cewa akwai riwaya biyu ko akwai ikhtilafun fi qaulil imam, liman ya faɗi waladdallin akwai sabani a sallah jahariya zai faɗa ko ba zai faɗa ba. Sannan a wata ruwayan ta Imam Malik cewa liman zai ce waladdallin kamar yadda mamu za su ce waladdallin, domin shi ma ya ruwaito hadisin idza ammana al-imamu fa aminu, idan liman ya ce waladdallin kuma ku ce ya ce sai ya ce amin kuma sai ku ce amin. A wannan ruwaya kenan idan liman ya ce waladdallin ba za mu ce amin ba, sai mun jira liman din ya ce amin, sannan sai mu ce amin bayan fadan liman amin. Kun ga kenan abu biyu ake yi ko? Akwai waɗanda da liman ya ce waladdallin sai a ce amin, akwai kuma wanda in liman ya ce waladdallin sai a jira sai ya ce amin, sai kuma jama'a su ce amin bayansa. To wannan shine ruwayoyin. To ita kalma amin mun ce ma'ananta istajib, ismu fi'il amr ne, istajib kenan, ismu fi'il amr mabniun ala al-fath amina. To yadda ake karanta ta, ana karanta ta da siga guda shida, ana cewa a ja madda alif din harka shida, a ja mimun din ma harka shida, kuma babu tashdid. Amin kowane harka shida shine na farko, sannan ana jan alif din harka shida a jamimu din harka biyu, a ce amin ba za a jamimu din da yawa ba, akwai kuma ba za a ja duka biyun ba shine na uku, amin ko amin, akwai kuma ai shadda shine na hudu, amin. To wannan ruwaya sun rushe ta a cikin Fathul Bari cewa wala amin albaytal harama, yana nufin alqasdu kenan, nufi ba yana nufin istajib ba. Sannan ana yin imala a karkashin alifin din kuma a jashi harka shida, a ce amin. Sannan ana sa madda karkashin mimun din a ce amen. To wasu sun ce wannan kalma asalin ta siryaniya ce, siryaniyanci ne, wannan yasa yahudu in sun gama addu'a su ce amen, idan kirista sun gama addu'a su ce amen, idan musulmi sun gama sallah waladdallin su ce amin. Kenan tun addinin annabi Ibrahim ake fadar amin ba ana istajib ya rab Allah ka amsa wasu ma suna ganin cewa wato wajibi ne ma a ce amin din ba ma mustahabi bane saboda ce idza amana al imam fa aminu ya zama fi'il amr kenan kuma har akwai riwaya da tazo a Bukhari cewa idan sahabbai suka ce amin irtajjal masjidu saboda ƙara amin din nan sai ka ji kawai masallacin zai fashe saboda yadda suke fada amin kuma annabi yana fadar amin kuma shine liman kullun shine liman so bi annabi ya taɓa bin wani sallah ya taɓa bin Abdurrahman bin Auf raka'a ɗaya a lokacin tafiya ya taɓa bin Sayyidina Abubakar sallah amma ba haka ba kullun shine liman amma kuma yana cewa amin da haka ma'ana istajib to wannan shine abin da wani dan uwa yace ba a yi bayani ba to an dan taba kadan na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da ake kira suratul baqara saboda an yi maganan kissar banu isra'ila da kuma maganar umartar su da Allah ya inna allaha ya amurukum an tadhbahu baqara Allah yana umartar ku ku yanka saniya saboda wannan labari da wannan kissa tazo a cikin wannan sura aka kira wannan sura suratul baqara sannan Allah ya bude ta da alif da lamun da mimun amma ana karanta shi alif lam mim maimakon alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayyun sinun shinun sadun badun ta'un za'un aynun ghaynun fa'un qafun kafun lamun mimun nunun wawun ya'un hamza lam alif waɗannan sune ake kira al-huruful hijaiyya guda 29 to an samu surori a cikin al-qur'ani cikin sura 114 an samu sura 29 waɗanda Allah ya buɗe su da irin wannan tsari na ko alif lam mim su waɗannan surorin guda 6 ne masu alif lam mim surori ne guda 6 akwai dai na farko ita baqara akwai ali imran akwai ankabut akwai rum akwai luqman akwai sajada waɗannan su aka buɗe da alif lam mim guda 6 kenan sannan akwai waɗanda aka buɗe su da alif lam mim sad ita ce sura guda ɗaya tak ita ce suratul a'raf mafi tsawon surar da ta sauka kenan a makka kamar yadda baqara ita ce mafi tsawon surar da ta sauka a madina sannan akwai alif lam ra wanda su kuma akwai yunus akwai hud akwai yusuf akwai ibrahim akwai hijr su ne waɗannan surori waɗanda suka sauka alif lam ra su biyar sannan akwai alif lam mim ra ita ce suratul ra'd akwai kaf ha ya ayn sad ita ce suratul maryam akwai suratul taha mai taha a farko akwai ta sim mim suratu shu'ara da suratu al-qasasi. Akwai tasiyin ita ce suratu namli. Akwai yasiyin ita ce suratu yasiyin. Akwai sad ita ce suratu sad. Akwai hamim suratu al-ghafir, suratu fussilat, suratu zukhrufi, suratu dukhani, suratu al-jathiyati, suratu al-ahqafi. Akwai hamim ayin sin qaf suratu shura, sai kuma qaf suratu qaf. Akwai nun wal qalami wama yasturuna. Wannan sune kenan masu alif lam mim su shida ne, masu alif lam ra su biyar ne, mai alif lam mim sad guda daya, alif lam mim ra guda daya, kaf ha ya ayin sad guda daya, taha guda daya, da si mim guda biyu, da sin daya, ya sin daya, sad daya, hamim bakwai, hamim ayin sin qaf shida, wancan wannan daya, sai qaf daya, sai nunin daya. Wannan sune surori guda 29 waɗanda suka zo da irin wannan tsari. To cikin su akwai waɗanda harafi ɗaya ne a farkon, masu waɗannan cikin 29 guda uku ne. Akwai nun, kun ga harafi ɗaya ne tak. Akwai qaf, wannan ma harafi ɗaya ne. Akwai sad, su uku ne masu harafi ɗaya. Sannan akwai masu harafi biyu, su ne akwai taha, akwai yasin, akwai hamim guda shida. Akwai wanda aka bude su da hurufa uku uku, akwai tasin mim, akwai alif lam ra. Sannan akwai masu harafi hudu hudu, akwai alif lam mim sad, akwai alif lam mim ra. Waɗannan su ne masu harafi hurhudu. Akwai masu harafi biyar biyar, dama iyaka su kenan, ba shida. Akwai biyar biyar, su ne akwai kaf ha ya ayin sad, kaf ha ya ayin sad, kafun ha'un ya'un aynun sadun. Ba haka ake karanta su ba ko? Kaf ha ya ayin sad, ba za ka ce kafun ha'un ya'un aynun sadun ba. Yawa. Sannan akwai hamim ayin sin kaf. Waɗannan su ne masu biyar biyar, kamar su suka fi kowanne tsawo kenan. Waɗannan surori masu wannan tsari, za ka ga mafi yawansu da an buɗe su sai a yi magana Al-Qur'ani. Misali a cikin hamim ɗin, Allah ta'ala ce hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, hamim tanzilun minar rahmanir rahim, hamim ayin sin qaf kazalika yuhi ilayka wa ilal ladzina min qablika allahul azizul hakim, hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyya, hamim wal kitabil mubin, hamim tanzilul kitabu minallahil azizil hakim, hamim tanzilul kitabu minallahil azizil hakim. Kun ga jin maganar kitab ta zo a farko.
Innal hamdalillah
ani wa kitabin mubin, sad wal qur'ani dhiz dhikr, qaf wal qur'anil majid, nun wal qalami wa ma yasturun. Waɗannan surori akwai irin su alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin kabir. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim, alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Kun ga ashe kenan, wato girmama Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da ingancin wannan Al-Qur'ani aka bude wannan. To akwai tsari da Allah ya dauko na bude surorin nan guda 114. Mun ce daga cikin su akwai guda 29 wanda aka bude su da irin wannan tsari na huruful tahajji. Ana kiran su ahruful tahajji ko al-ahruful muqatta'a. Haka ake cewa al-ahruful muqatta'a ko al-huruful tahajji. Huruf tahajji ko huruf muqatta'a. Akwai cikin surorin nan 114, wasu an bude su ne ko da tsarkake Allah ko da yaban Allah. Irin wanda aka bude da yaban Allah, misali alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, Alhamdulillah allazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, alhamdulillah suratul Saba, alhamdulillah suratul Fatir, alhamdulillah suratul Kafi, alhamdulillah suratul An'ami, alhamdulillah suratul Fatiha. Duk wannan an bude su da alhamdulillah. Sannan wasu surorin an bude su ne da tsarkake Allah. Kamar subhanallazi asra bi abdihi. Tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da bawansa. Akwai sabbaha lillahi guda nawa ce guda biyu ko akwai yusabbihu lillahi guda biyu akwai sabbihisma rabbikal a'la kun ga wannan tazo da masdar subhanallazi asra wannan tazo sabbaha lillahi wannan tazo yusabbihu lillahi wannan tazo sabbihisma rabbikal a'la kun ga an bude ta da tsarkake Allah wato kuma an bude ta da albarka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wasu an bude su da siga ta wato ma'anan labari irin waɗannan kamar iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar iqtarabatis sa'atu iqtaraba lin-nasi hisabuhum ata amrulla fala tastajilu kai da jin wannan ka san ka tashi tsaye tukunna akwai aiki a gabanka akwai wanda aka bude su da kira farkon surar kira ne ya kama suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida kama suratul hajji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim akwai irin su suratul hujurat يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله sai wace me nida ha ya ايها الناس يا ايها المدثر يا ايها المزمل kun ga wannan da an bude su da kira sannan akwai wadanda aka bude su da umarni misali qul huwa allah ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul
iya magana da sarrafa harshe da ƙorewa wajen iya magana to shine ake jan hankalin su yadda kuka saba hada daga huruful hijaiya ku hada kalimat daga kalimat ku hada jumal daga jumal ku nuna fasaha da ƙorewa
riyati zarwa wat-turi wa kitabin mas'ur ko wal-layli wash-shamsi was-sama'i zatul bur was-sama'i wat-tariq wal-layli wad-duha wal-asri والفجر والتين دو waɗannan an bude su da rantsuwa da Allah subhanahu wataala yi akwai wanda aka bude su da tambaya ko istifhami hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura hal ataka hadithul ghashiya akwai wanda aka bude su da sharadi kamar iza jaa nasrullahi wal fata izami iza waqa'atul waqi'a iza zulzilatil ardu zilzalaha iza shamsu kuirat iza sama'un fatarat da sauransu akwai wanda aka bude da addu'a guda daya ce wailul guda biyu wailul lil mudaffifin wailul likulli humazatil lumaza kuka ce bone me ma'anan bone azaba ko da tsanani da zafi da wahala ta tabbata kan mai tauye mudu ta tabbata kan mai zumde da rada waɗannan hurufan guda 14 ne cikin 29 waɗanda aka dauka aka buɗa wannan sura da su ibn kasir yace an tattare su anda ake cewa nassun hakimun qati'un lahu sirrun nassun hakimun qati'un lahu sirrun ko nassun hakimun lahu sirrun qati'un in ka faɗi wannan kalmar to ka tattare waɗannan hurufa guda 14 da aka bude waɗannan surori da su nassun hakimun qati'un lahu sirrun wato nassi mai hikima yankakke akwai sirri a cikin sa don ka faɗi wannan duk hurufan nan guda 14 sun shigo ciki ko kuma ka ce siratun ala haqqin numsikuhu siratun ala haqqin numsikuhu to in ka faɗi wannan ma duk waɗannan wato abubuwa sun shiga gaba daya. To wannan sura ko waɗannan hurufa akwai kauli da yawa akai akan ma'anarsu, amma malamai sun furin jayar da guda biyu. Guda biyun shine ko dai a ce alif lam mim, a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, wannan yafi aslamu wa ahkamu wa a'lamu. Ka kubuta kenan, baka tsaya wani shishigi ko wuce gona da iri ba, kawai Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Kauli na biyu mai kama da wannan wanda aka karba shine shi alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya saukar, ya saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin. Waɗanda suke karyata Qur'ani suke ga ba maganar Allah ba ne, wani ne ya ƙirƙiro shi, to shi ne Allah yake tsokano su da huruffan da suka saba ji na Larabci. In kun isa alif lam mim ɗin nan da kuka saba ji, to ku so ku ma ku yi irinsa. Wato in sun isa su zo su ma su haɗa huruful hija'iyya su tada nasu alqur'ani, tunda Allah ya ce qul la in ijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kace da mutane duka za su taru da aljanu akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani, ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba ko da shashin su suna taimakon shashi. Da zuwa da Qur'ani gaba ɗaya ya gagara, sai Allah mai musu da shi sura goma, ya ce wa ma kana hazal Qur'anu an yuftara am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi mubtariyat wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ko ku sun ce kai ka kirkiro Qur'ani, to in kai ka kirkiro, ai kirkira in wani yayi wani ma zai iya yi, wani kuma zai iya dorawa akai ya zo da fiye da haka, to ku zo da kwatankwacin surori guda goma ko da daga alamtara kaifa ne zuwa nasi, ya gagare su. Sai Allah ya ba su kalubale na uku na kusa da na ƙarshe, ya ce wa ma kana hazal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara qul fa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura ko da mafi kankanta kamar suratul asari ko suratul kautsari mai aya uku uku, wannan ya gagare su. To sai Allah ya ba su kalubale na ƙarshe, yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin mithlihi ko wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Ku duba wata balaga ta Qur'ani, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, lam da lan, ita lam harfu nafiyin ne, harafi ne da ake kore abin da ya gabata. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin mabni ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Wa lan taf'alu, lan harfu nafiyin shi kuma wa nasbin wastiqbal, in buku yi a baya ba to ba za ku iya ma yanzu ba, da haka Allah ya kalubalance su, ba za su iya a baya ba, ba za su iya a gaba ba. Da haka Qur'ani yafi karfin duk wani mai hikima ya zo da kwatankwacin sa ko misalin sa. Akwai littattafai da aka wallafa masu tarin yawa wanda suke magana akan irin wannan bayani na al-huruful muqatta'a ko huruful tahajji. Akwai wani littafi risalatun fi asrarul huruf allati fi awail as-suwar al-qur'aniyya, akwai littafi al-huruful muqatta'a fi awail as-suwar na Abu Sa'id al-Khadimi. To cikin ma'anonin da aka bayar, wanda dama idan mun ce akwai sabani iri uku ne, akwai sabani karbabbe wanda malamai suke karbarsa su kafa hujja da shi, akwai sabanin da ba a karbarsa a tafsiri ana wurgar da shi saboda wata kila ya ci karo da wanda ya fi shi inganci ko kuma ya ci karo da abinda aka yunkurin fassarawa da shi. Sannan akwai sabanin da ba ma a itibari, ma'ana ba a la'akari da shi da an ganshi sai a wurgar saboda an gina shi alal jahali waz zulmi wal hawa in ku an gina shi alal ilmi wal adali wat taqwa wato wanda ya kawo magana ya gina ta akan ilimi ya gina ta akan adalci ya gina ta akan tsoron Allah to ya zama ar-ra'yul maqbul kenan ra'ayin da za a iya karbar sa a tafsiri kamar yadda muka yi bayani a muqaddima da muka yi to wasu daga cikin malaman nan suna fassara cewa inna ha min masta asara Allah bi ilmihi ita wannan alif lam mim da makamantan su yana cikin abin da Allah ya bawwa kansa sani wannan shine fassarar da tafi sauki kawai ka bawwa Allah sani domin alif mun san dai alif shi kadai ba zai bada wata ma'ana ba lamun shi kadai ba zai bada wata ma'ana ba mimun shi kadai ba zai bada wata ma'ana ba tunda Allah ya hada su to shi akwai abin da yake nufi ko da mu bamu sani ba tunda mun ce qur'ani ya kusa kashi hudu dangane ga sanin sa ga mutane ismun la yu'zaru ahadun bi jahlihi akwai kashin da ba za a maka uzuri ba in baka san shi ba akwai ismun la ya'lamuhu illa Allah abinda ba wanda ya sani sai Allah akwai ismun ya'lamuhu al-ulama kashi na uku malamai kawai suka sani wa ismun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha sai kuma kashi na hudu wanda duk balarabe wanda ya kware harshen larabci in ya karanta zai gane da haka suka ce fassara ta farko suka ce abawwa Allah sanin abinda yake nufi da waɗannan hurufa na biyu suka ce ismun min asma'il qur'an shi alif lam mim ko sad ko ha mim da sauransu suna ne daga cikin sunayen alqur'ani dan haka suka fassara shi da wannan na uku suka ce fawatih wasu budewa ne Allah yake bude surori da su yaftahu Allahu bihi biha alqur'an Allah yake bude alqur'ani da ita na hudu suka ce ismul lisura sunan ita surar ne in aka ce alif lam mim sad alif lam mim ra to wannan sunan ita wannan surar ce na biyar suka ce innaha ismul lahil a'zam wai sunan Allah ne mafi girma na shida suka ce qasamun aqsamallahu ta'ala bihi wato rantsuwa ce Allah yayi duk waɗannan rantsuwa ce malamai na bakwai suka ce hurufun ce muqatta'a min asma'in wa af'alin sun huta kenan suka ce ko hurufa ce a tsintsinke wanda suka shafi sunaye suka shafi hurufa suka shiru na tara suka ce annaha hurufu hija'in mawdu kawai hurufu hija'in ne hurufun ne hija'iyya kawai su ma suka tsaya anan na goma suka ce hurufun ne yashtamilu kullu harfin minha ala ma'anin shatta mukhtalifa wannan wasu hurufa ne waɗanda suka tattaro wasu ma'anoni daban-daban sai suka yi shiru su faɗi ma'anonin ba sannan na goma sha ɗaya suka ce hurufun min hisabil jummali wannan fassarar yahudawa ce akwai huruful jummali abaja da hawa za khataya sa afara qara sata kalamana su ake kira hisabul jummali shi hisabul jummali asali yahudi suke yin sa sai ya shigo cikin musulunci sai masu hisabi suka dauka suke amfani da shi amma ilimin na yahudi ne cewa kowane harafi a bashi lambobi kamar a ce lamun yana nufin 30 da kan kace Allahu sai su ce 66 kenan alif daya hakuri biyar lallan 30 60 65 ga daya 66 da haka sai su ce sunan Allah in aka fasa shi aka zuba shi a cikin hatimi zai zama 66 to wannan yahudi suka fara shigowa da shi cikin addini daga nan hatimi ya shigo din da kaga hatimi to aqida yahudi ce ta shigo da shi musulunci amma babu hatimi a musulunci kwata kwata annabi bai taba yin hatimi ba to amma ta nan hatimi ya shigo har sai kaga kuma a ce malam mai hatimin ban tsoro mai hatimin barazana mai hatimin kora mai hatimin dare mai hatimin kwanciya akwai wani littafi baru uwa uba da ummi musa zaka ga hatimin iri akwai hatimi mai lauje akwai mai muciji akwai mai kunama akwai mai kura akwai mai damusa akwai mai zaki akwai mai giwa akwai mai ciki hudu akwai mai ciki shida akwai mai ciki takwas akwai mai ciki biyu akwai mai kaza kaza da sauransu duk wani a cikin hisabul jummali ne to da haka wasu sun ce waɗannan kalmomin in an ce alif shi ma ana nufin daya lamun ana nufin 30 da sauransu to wannan shi ma ba a karbe shi ba amma masu tafsiri sukan kawo a muqaddimar tafsirin su. Wasu kuma suka ce sirrul Qur'anil Karim shi alif lam mim shine sirrin alqur'ani, daka likulli kitabin sir wa hadha sirrul Qur'an. Sannan wasu malaman suka ce annaha hurufun min huruful mu'jam, kawai huruful mu'jam ne, me kenan, me suka ce kenan, ba abin da suka ce, kawai dan dai kasu ce a ce basu ce bane, ko suka ce huruful mu'jam, to me wannan, wannan ba karatu ne mai tsawo ba, amma dai sun hutar da kansu. Wasu ko malaman suka ce wato anna habtu da adbiha awailus suwar, an bude farkon surori ne da wannan domin a ja hankalin mutane su saurari alqur'ani. In ka ji an ce alif lam mim sai kai tsit ka ji me za a ce, dan haka kamar jan hankali ne da kuma wato mutane su zo su saurari alqur'ani. Wasu kuma suka ce waɗannan hurufa ne da Allah subhanahu wataala ya bude maganganun sa da su. Wasu malaman suka ce wannan a cikin lugha sunaye ne ga wasu sunaye na hurufa. Wasu malaman suka ce wato wannan kira ne ma Allah subhanahu wataala ya kira da shi a kansa. Wasu malaman suka ce a adawatu tanbihin ne, wato kamar jan hankali ne da fadakarwa, kamar yadda ake yin nida a ce ya, kaga harfu nida a ce ai i bi ma'ana na'am da sauransu, qul i wa rabbi a ce ya zo kace i, to larabci ne i ko sah da ake cewa sah, ko a ce hay hata hay hata, a gani da asma'u fi'il al-amr ne waɗannan suka ce wannan. Na 18 suka ce shashin sunayen Allah ne, kamar an ce alif din nan Allahu, lamun din nan menene kenan, me farkon sunan Allah yake da lamun, to sai su danga na wannan, mimun din menene sai su sa wannan, ma'ana kamar sunayen Allah ake so a hada aka kawo wannan. Wasu kuma su ce Allah subhanahu wataala ya kawo wannan ne domin ya bude wa Quraishawa cewa littafin nan fa irin littafin da suka sani ne, kuma yaran da aka saukar da shi irin yaran da suka sani ne, da aka su zo su imani da alqur'ani. Na 20 suka ce Allah ya magana da waɗannan hurufa ne saboda abu ne da aka saba da shi a wurin mutane idan za a yi magana, a yi muqaddima, a introduction, to da aka wannan kamar shine introduction da aka ja sunayen mutane su zo su yi imani da alqur'ani. Wasu suka ce kuma alif lam mim yana nufin alamma bikum zalika wal ilmam, kuma yana nufin annuzul wa ziyara, wato jibril ya saukar da wannan littafi daga wajen Allah subhanahu wataala. Wasu kuma suka ce innal alifa min aqsal halq, alif yana can ciki shine awwalul makharij, akwai lamun yana darful lisan, akwai kuma mimun yana cikin awsatul makharij min ash-shafati, don haka wannan ishara ce zuwa ga farkon zikiri da tsakiyar zikiri da ƙarshen zikiri, ma'ana ka fara da Allah ka zo tsakiya da sunan Allah, ka ƙare da sunan Allah. Wasu kamar sufaye waɗanda suke su kuma ishara suke, suka ce alif din nan ishara ce zuwa ga istiqama, suka ce lamun din nan ishara ce zuwa ga mujahada, sannan mimun mahabba, da haka ana nufin ba za ka kai ga Allah ba illa bil istiqamati wal mujahada wal mahabba, da haka ishara ake cewa ka so Allah ka kuma ba da kokari wajen bautarsa kuma ka tsaya akan haka. Wannan shine tafsirin sufaye, shi ma an hurgar da shi tana. Sannan na 24 suka ce inna allaha auda'a jami'a ma fi tilka suwar min ahkamin wa qasasin fil hurufi, Allah ya sanya duk abinda wannan sura ta kunsa na hukunce-hukunce da kissoshi, allati zakaraha fi awwal sura. To a takaice wannan su ne abubuwa guda 25 ko 24 da aka fassara ma'anan alif lam mim. To amma mun ce a ciki wanne za a dauka, za a dauki guda 2, ko dai a ce Allahu a'lamu, wannan shi yafi sauki, Allahu a'lamu. Shi yasa Imam Suyuti a cikin tafsirin sa da shi da muhalli zaka ga suna cewa Allahu a'lam, har ma mun saba sai a ce Allahu a'lamu bi muradihi, kaga yafi sauki, baka kutsa ciki ba, saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah bai fassara alif lam mim ko alif lam ra ko hamim ba, kawai zai karanta sahabbai su haddace su ma su je su ci gaba da koyarwa, amma bai fassara ba. Wannan yasa kenan suka dogara da cewa tunda annabi bai fassara ba, to kowa ma kada ya fassara, a bar shi kawai a haka. Da haka kenan har mu je ƙarshen inda za mu je da izinin Allah subhanahu wataala, duk sanda muka zo kan harafi daga cikin hurufan nan za mu faɗi kalma ɗaya mu wuce, ko mu ce Allahu a'lamu bi muradihi, wannan shi yafi sauki. Ko mu ɗauki ma'ana ta biyu, cewa kamar tahaddi ne, wato kamar fito na fito ne da ƙalubale, Allah subhanahu wataala yake ma larabawa da irin hurufan da suka shina, waɗanda daga alhuruful hijaiya ne ake haɗa me, ake haɗa kalimat, kalma, kalma iri uku ce ko, akwai harfun, akwai huruf, akwai asma, akwai afa'al. Daga waɗannan abubuwan guda uku ake haɗa kalmomi, ko ba daga nan ba ne? To daga kalmomin kuma ake haɗa jumla, ake samun kalim, daga kalma ake samun kalim, daga kalim kuma ake samun jumla. Kalamun na lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim, wahiduhu kalimatun kalimatun kalimatun, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun wa kalimatun wa kalimatun biha kalamun kadu yu'am. So da haka ana cewa kalma, ana cewa kilma, ana cewa kalima. So da haka daga nan ake hada jumla mufida. To alqur'ani jumla ce, jumla ismiya ko jumla fi'liya ko kuma zuruf ko kuma jumla wacce take wato abin nan jaru majarur. Kenan ana kalubalantar su cewa in kun isa kuma ku je ku hada wani abu wanda zai yi kama da alqur'ani, domin daga huruful hijaiya ake hada kalmomi, daga kalmomi ake hada jumloli, jumloli kuma su suke kunshe da ma'anonin da ake gane magana. Saboda haka, amma duk da haka an kalubalance su sun kasa, wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa alqur'ani littafi ne mai inganci daga wajen Allah, ba maganar mutum bane, ba maganar kowa bane, magana Allah ce. Shi yasa wanda yace qur'ani maganar mutum ne, Allah yace sai na kona shi a wuta, summa fakkara wa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar, fa qala in haza illa sihrun yu'thar, in haza illa qaulul bashar. Allah me yace? Sa uslihi saqar. Da yace qaulu bashar, sai Allah yace sa uslihi saqar. Tunda yace qur'ani maganar mutum ne, Allah yace sai na kona shi a cikin saqara. Wa ma adraka ma saqar, sai Allah yace la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha 19. Daka wanda yace qur'ani maganar mutum ne, Allah yace sai na kona shi a cikin wuta. Ashe kaga kenan qur'ani ba magana kowa bace, magana Allah subhanahu wataala ne. Shi yasa mai risala ya saka a cikin aqida, yace wa annal qur'ana kalamullah, wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin wala sifatin li makhluqin. Qur'ani ba magana kowa bace, magana Allah ce subhanahu wataala. Al-Qur'anu kalamullah al-munazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bi lafzihi wa ma'anahu al-manqulu ilayna tawaturan al-maktubu fil masahib min awwal surati al-Fatiha ila akhiri surati an-Nas. Da haka sai mu tsaya anan, alif lam mim, sai mu tashi zalikal kitabu. Wannan tambayoyi Allah ya gafarta malam, yaya makomar wanda yake yin luwadi kuma an yi masa nasiha ya ki denawa. To luwadi yana cikin muga muggan kaba'ira, wanda Allah ya halakar da al'umma kacaucan saboda luwadi. Faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil. Kuma abinda ke kawo luwadi shine tasirin shaidan da kuma sha'awa a zuciyar mutum da kuma tsafi. Wasu shaidan yakan ce musu ana yin kuɗi, ana yin arziki, ana samun kwarjini, ana samun wato farin jini. Saboda haka sai shaidan ya zo da wannan. kuma luwadi mummunan hali ne wanda shari'a ta yanke ma mai yi hukuncin kisa da wanda aka yi wa da wanda ya mutukar wato dukkanin su wato suna sane suka yi babu wanda ya aka yi wa da ƙarfi dan ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe wanda aka yi wa da wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah ba a taba samun dan luwadi a zamanin sa ba sai a lokacin gwamnatin sayyidina abubakar a can yankin kasar iraki ya tura gwamna sai gwamnan ya turo masa yace an kama wani mutum yana neman dan uwansa namiji me za a yi saboda wannan sayyidina abubakar ya tara sahabbai manya waɗanda suke tare da shi cewa su zo ai shawara me za a ma wannan dukkanin su suka yi ittifaki a kashe shi amma hanyar kashe shin sai suka kawo hanyoyi kusan guda biyar wanda daga cikin su yace a hau kololuwan dutsen da yafi kowanne tsawo a tunkudo shi wanda daga ciki yace ai rami a hura wuta a cikin ramin sai a jefa shi wanda daga ciki yace a fulle masa kai wanda yace ai ta jifansa da dutse sai ya mutu wanda daga ciki yace a gangaro shi kuma ai ci gaba da jifansa har ya mutu duk kowa yana kokarin fassara ayan ne faj'alna aliyaha safilaha don aka gangaro mutum kaga zai dinga wuntsulawa yana wuntsulawa kansa ya koma sama kafarsa ta koma sama har ya dire kasa shine faj'alna aliyaha safilaha sannan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil cewa a bishi da dutse kuma wasu kuma suka ce a fulla kansa dan haka dukan sun yi ittifaki a kashe shi amma hanyoyin kashewar ne suka bambanta dan haka wanda Allah ya jarabta ko aka jarabce shi da wannan musifa to hanyar tuba malamai sun ce guda uku ce na farko yayi nadama akan wannan tabargaza da yaje yayi wa rayuwarsa sannan na biyu ya dena na uku ya bar garin ko unguwar ko yankin da yasa yake yin irin wannan wata kila in ya fita daga cikin masu yi kuma ya tuba sannan sukan kara ma da cewa sai ya je asibiti an masa wankin dubura domin idan mutun ya bada duburarsa ana saduwa da shi ana zuba masa ruwan mani ruwan manin ribewa yake sai ya haifar da tsutsotsi a cikin duburar to wannan tsutsotsin ne in babu ruwan manin da za su sha sai su dinga cin naman duburar wannan yake sa dole sai ya nemi ai masa saboda a kashe masa wannan kaikayi da yake ji na tsutsotsi wasu ma an abin yayi nisa ko zama yayi sai kaga tsutsa tana fitowa daga cikin wandansa wani ma an yana tafiya sai ga tsutsa tana faduwa daga nan sai duwawun ya ribe sai ya dinga fitar da mugunya zaka sai wasu sun je an musu operation an cike wannan gurin da ya rarake an wato gyara masa duwawun sannan ne zai ci gaba da rayuwa amma ba haka ba ko ya tuba sai kaga ya sake komawa saboda duburarsa ta riga ta kwashi wata musifa da baya jin dadin rayuwa sai ya ci gaba da wannan don haka ayi kokari a tuba a dena a kuma nemi taimakon Allah wajen denawar sannan mutum ya shiga cikin mutane na gari yawaita Qur'ani karatun Qur'ani da karanta tarihin annabi da tarihin magabata da yawaita istighfari da karatun Qur'ani da tarihin sahabbai kuma ya dinga zama da mutanen kirki malam ina matsayin dan a chaba mai daukar mace ko ma har biyu a bayan mashin dinsa kaga kenan dole jikinsa zai taba jikinta ko ba matarsa ba ba wato wacce take maharamarsa ba kaga kenan wannan ba daidai bane domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisi a dinke kan dayan ku da allurar karfe da zaran karfe shi yafi masa sauki da ya dinga taba jikin matar da ba tasa ba wato a samu basilla a sa waya a ciccio kalawa kanka a dinga huhuda maka hanci da baki yafi maka sauki da ka dinga taba matar da bata halatta a gare ka ba li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahillu la hadisi ne sahihi cewa a caccaka wa dayan ku allurar karfe a fuskar sa yafi masa sauki da ya dinga taba matar da bata halatta a gare shi ba laka abin da ya kamata ayi mata a sama musu abin hawan su daban a kasashe da dama an kaje zaka ga in za a shiga mota sai a sa mata a baya maza a gaba ko kuma ayi babura masu kafa uku irin keken nafen din nan sai a rubuta mata kawai da haka sai mata ne suke shiga ko mutun da matarsa ko kuma za a shiga mata sun fara shiga a bawa mata kawai amma ka zo ka shiga tsakiyar mata matan aure nan ka fada ka mace ce nan mama ta wani ce in za a yi kwana nan ka kwanta mu wannan in za a yi kwana nan wannan ta kwanto ma kuma ka rike carbi kana istighfari wanda irin istighfari ne wannan to a kiyaye wannan yace mallan Allah ya kara basira mallan na shiga rudani matata ta haifa min da dan wata 6 kuma shine na fari to yaya abun yake a shari'a ai ya haifu idan aka haifu da wata 6 danka ne saboda sayyidina ali yayi fatawa da ayan nan da Allah ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan da daukan cikin sa da haihuwansa wata 30 da haihuwa da ciki wata 30 sai koma wata aya kuma yace wa fisaluhu fi amaini yayansa wata 24 in an dauke wata 24 a cikin 30 saura nawa saura 6 da haka suke cin aka haifu da wata 6 sai ka karba da kuma can da yake cewa wal walidatu yurdina auladuhuna hawlain kamil liman arada an yutimma rida dan haka kenan sai ka karbi dan wata 6 sai dai in kana da tuhuma tuhuma shine ka taba kama ta tana zina sannan na biyu dan bai kama da kai ba na uku lake ta tabbatar watan sa 9 gashi ta haife shi a wata 6 amma kuma yayi wayan wata 9 sannan na hudu aka je aka yi DNA bai daidai ba to waɗannan shubuhohin guda hudu za su iya sa kai li'ani da ita shi ma in ba kai li'ani ba ɗanka ne in ka mutu zai ci gadon ka zaka ci gadon sa sai dai ka kore shi da li'ani saboda alwaladu lil firash walil ahirul hajar waɗannan duka su ma ba hujjoji ba ne shubuhohi ne guda hudu da DNA din da rashin kama da kai yayi kama da makocinka da kuma misali kana tuhumata to waɗannan duk shubuhohi ne in kuma kai rufa kanka asiri sai ka ja bakinka ka shiru ka bawa Allah mallam menene matsayin zaman auren wanda kullun in ya tashi sai yake cewa matarsa duk wacce ta ga ba za ta iya zama ba ga hanya nan ina jin kansa ne yayi zafi eh wato kansa yayi zafi ka san ƙara aure ma ya kamata a yi masa doka idan mutum zai ƙara aure abin cika ta farkon ya iya rike ta da kyau idan aka bincika aka ga ta farkon ma ba ta iya samun abinci sosai ba makwanci sosai in ka karo na ta farkon zaka yaga a cikin dakunan ta ne zaka kwace daya abincin da kake bata ne zaka raba biyu wato ita ka karowa tunda komai nata ne za a raba biyu ba wai wadata ce ta karo yadda in ka karo wata ita ma zaka kara mata ba a'a ta farkon zaka fuffunciki rabanta ka ba wannan to kaga wannan ƙarin auren ya zama zalunci kuma bai cancanci ya ƙara aure ba to wani ba wai harka ce ta ƙara budewa ba ba gidansa ne ya ƙara fadi ba ba samun sa ne ya ƙaru ba yadda yake din nan matan ma ta farko da kyar ake ci da ita sai ya kafa hujja da wani hadisi mara inganci cewa wai wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama talauci ya dame shi sai Annabi ya ce je ka kai aure yaje ya aure shiru yazo yace ya rasulullahi talaucin nan fa ya karu yace kara kara mata wai je kara yace talaucin nan fa haizi yana ne yace kara ya kara yace haizi mai tobe yace kai kara wai da yayi hudu shikenan sai kuma kudi yazo shine ya samu ta karshen mai farin kashi shine kuma sai yayi kudi wannan hadisin bai da inganci rashin ingancin sa ta bangaren isnadi da kuma rashin ingancin sa ta hanyar matani matanin shine akwai hadisi sahihi a cikin sahihul bukhari da muslim wanda wata mata Fatima binti Qais tazo mutum biyu sun fito neman aurenta akwai Muawiya akwai Abu Jahmin sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace katta auru Muawiya su'ulukun la mala lahu katta auru Abu Jahmin la yadau asau an atiqihi to aka ce to ya in Annabi yana umartar mutum ya aure saboda aure zai kori talauci ya aka yi wannan sahabi Annabi yace wannan sahabi ya katta aure shi dan ba shi da hali sannan kuma yace manistata aminkumul ba'ata falyatazawwaj, wanda yake da ikon ba'a. Ba'a shine lafiya da sana'a, kana da lafiya kana da sana'a, sana'ar da zaka bata abinci da kuma lafiyar da zaka biya mata bukata aure. In baka da su kakai aure, to saboda haka wani zai karo aure kuma gagari ya sa gilas ko hadari ya taso, saboda haka sai ga matan suka ce babu kudin cefa ne, kawo kudin gero, kawo kudin mai, kawo kudin kaza, ce kai wacce za ta zauna ta zauna, wacce ba za ta zauna ba ga hanya nan. Saboda haka sai ku ta hakuri kawai ku ce to Allah ya baka hakuri, in abin kuma ya warware sai kaga ya ci gaba da kula da su. Amma mutum yana cikin zafin kai yanzu sai a bi shi a hankali, Allah ya yi mana baki daya. To nan za mu tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. An samu atamfa guda biyu fi sabilillah, ayi wa wanda ya kawo sadaka, da Qur'ani guda daya daga wata ƴar uwa ayi mata addu'a, da kuma naira 100 daga wani bawan Allah shi ma. Sannan wanda yace malam don Allah ayi wa mijina addu'a domin baya sallar asuba sai ya ga dama, baya yi kwata-kwata ko ku baya yi a jam'i ko baya yi akan lokaci, malam a taimakawa mijina da addu'a saboda ana nema a kore shi a wajen aikinsa, saboda ya ki ba da haɗin kai a yi cuwa-cuwa. To in dai da gaske ne ya ki ba da haɗin kai ne a yi cuwa-cuwa, Allah ya tsare shi ya kare mutuncinsa, domin muna son irin jajirtattu da za su tsaya su ce ba za a yi rashin gaskiya ba. To wata ran mutum ya tsaya a hakan yana fuskantar matsala daga na sama da shi da abokan aikinsa, wanda su sai an yi rashin gaskiya suke samu. Malam mijina ne ya yi hatsari tsawon shekara guda hannunsa bai warke ba, to Allah ya sa hannun nasa ya warke. Malam an kama ɗana an kai shi gidan kurkuku, nake neman addu'a Allah ya fito da shi, a'a sai mun san abin da ya sa aka kama shi. Yawa, da aka koya za mu yi addu'a Allah ya fito da shi in abin kirki. Ƙara mai addu'a Allah ya shirye shi, amma idan bisa kuskure ne aka kama shi to sai mai addu'a Allah ya fito da shi. Amma wata tabargaza yayi kuma ya zama yana daukan makami yana saran mutane, ai kaga ba ma ya addu'a ya fito kuma ya ci gaba da barna ba, sai dai mai addu'a Allah ya shirye shi, in ya fito ya dena, in kuma kuskure ne to Allah ya fito da shi. Malam an tura kani na kwantar da tarzoma, ayi masa addu'a Allah ya tsare shi, ni kuma Allah ya bani miji na gari. To Allah ya baki miji na gari, Allah kuma ya sa kaninki da ya tafi kwantar da tarzoma, tarzomar ta kwanta shi kuma ya da lafiya. Akwai marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya. Taimaka mana ni da yata, Allah ya ba mu lafiya. To Allah ya ba ku lafiya. Akwai masu neman shiriya ga ƴaƴansu, malam dan uwanmu yake shaye-shaye, muke roƙon Allah ya yaye masa. To Allah ya yaye masa baki daya. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.